GRA Azare karamar hukumar Katagu. A Sheikh Magaji Baffa Sulaiman Azare tare da shi Sheikh/Doctor ya hada masa duka koyi zabi daya to shikenan Sheikh Dr. Magaji Baffa Sulaiman Azare tare da shi akwai Alaramma Yusuf Muhammad Miri Alaramma Yusuf Muhammad Miri bismillah kai ma Alaramma an kai jinkiri lokacin ka ya fara reading
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma bado ɗan uwa na wannan gari mai albarka garin Dambam da sauran ɗan uwa da suka halarto tun daga kan shugaba na wannan kungiya na jihar Bauchi Professor Sheikh Zubair Abubakar Madaki da zuwa dukkan ƴan agaji da sauran wanda suke wannan waje da wanda amsa kowa cikakken musu da ma waɗanda suke gani ta kafofin sadarwa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato zan ɗan yi kaman tawilaya ne ga karatuttukan da ƴan uwa duka suka gabatar ma'ana tun daga mai karatu na farko har zuwa wanda ya sauka yanzu duka an yi batutuwa a kayan abin da ya shafi matsayin musulmi a duniya ba ma a ƙasar nan kawai ba matsayin musulmi a duniya yadda suke fama da butanci an yi ƙoƙarin zaƙulo mana sabubban da suka kawo wannan butanci kuma an ambata mana wasu daga cikin magani da za mu samu fita daga cikin irin wannan butanci ginshiƙi daga ciki shi ne tsayuwa a kayan aƙida ta musulunci domin tabbas duk waɗanda suka tsayu a kayan addinin Allah ba sa taɓa samun ƙasƙanci Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yana ambata cewa mu mutane ne waɗanda suke kaskantattu amma sai Allah subhanahu wata'ala ya daukaka mu da wannan musulunci a duk lokacin da muka ce zamu nemi izza ba a karkashin musulunci ba yace to ku Allah ta'ala zai sake walakantar da mu don haka su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake su sun samu istiqama sun daidaita sun tsayo akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kwarjini sai suka samu daukaka cikin al'umma sai Allah ta'ala ya ba su nasara a kayan mafiya karfin dauloli a duniya ya zamanto duk inda suka dunfara tare da ramar jikin su ba su ci sun koshi ba tare da rashin makaman su ba su da tattali tare da rashin yawan su saboda su ne kadan amma duk inda suka dunfara sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara sirrin abun shine riko da tauhidi riko da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da abinda Allah subhanahu wata'ala ya aika manzo da shi duk wanda bai yi kantaki da koyarwar manzon Allah ba duk wanda ya yadda a karkashin ta ne ake samun sa'ada ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya to ko bi idhnillahi ta'ala ba zai taba kaskanta ba kuma Allah ta'ala zai ba shi kwarjini a idan makiya lallai wannan abin da suka ambata mana shine dai magani innama hanyoyi da dama da za a kai mu cimma waɗannan manufofi hanyoyin da za a kai ma samun istiqama hanyoyin da za a kai ma samun daidaito a kayan tauhidi a karkade ababen da Allah baya so a cikin rayuwa to waɗannan su ne za ka same su watakila suna da dan dama a yi riko da can a yi riko da can har dai a samu a kai gaci wani abu da Hausawa suke ambatawa a cikin irin azancinsu sukan ce wai waiwaye a dan tafiya tabbas duk lokacin da ka sa gaba kana tafiya kawai ba ka waiwayawa baya to ba za ka san wani zango ka ci ba ba za ka san a ina yanzu kake ba ba za ka san menene ka aiwatar ba na kurakurai idan har ya faru don haka dole sai kana yi kana waiwayawa in kana waiwayawa to anan ne za ka iya samun wasu khalal da aka samu a cikin tafiyarka wani taqsir ko tahridi da yawa kana a cikin tafiyarka to anan ne za ka samu kai ijbarin sa ka daidaita a kayan tafarki har ka kai gaci lafiya insha Allah don haka ƴan uwa musulmi ina jan hankalinmu kullum mu zamanto masu yin waiwaye a cikin rayuwar mu ta addini kada kawai muna tafiya gaba gadi wai yana daga cikin wallahi yaudara wanda shaydan yake yi wa musulmi kullum musulmi ya rike yi wa kansa tazkiya ma'ana sai ka rika ganin cewa kai ka daidaita ai waɗansu kafirai ne kai musulmi don haka tunda kana sallah musamman a ce kana samun yin sallah guda biyar din nan ba ta kubce ma ba za ka waiwaya ka ga shin sallan nan da kake yi kana yin ta kamar yadda Allah ya ce kana yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar shin sallan nan taka iya kokarinka kana yin ta a masallaci ne a jami'i shin in kana yi a jami'i sallan nan taka kana halartowa da girman Allah a zuciyarka yayin da kake yin ta koko idan ana yin sallar network din ka daukewa yake yi sai an sallame tukunne ya dawo baka ma san me ake yi ba kai dai ka saba kaga idan har mutum baya haka zai yaudar kansa wannan yana daga cikin irin uslubi wanda shaydan yake bi domin ya yaudar da musulmai ya yaudar da bayin Allah a bisa alƙawarin da yayi dama cewa sai ya halakar da ƴaƴan annabi Adam baki daya alƙawarin yayi gaba ga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci uslubi daban-daban zai dinga bi kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayoyi a cikin alƙur'ani ɗaya daga cikin su ta cikin suratul an'am ne Allah subhanahu wata'ala yace thumma la'atiyannahum dauki daga nan
ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
وسمع لمن تفسير سن أمبجي يا فقي جهاد ba wai yana nufin cewa zai zo ta gaba da ta baya da ta dama da ta hagu bane. Wasu malamai suka ce uslubi ne zai dinga zuwa da shi daban-daban, zai zo da wannan salo, in ba a yi nasara ba zai sake wani salo, in ba a yi nasara ba zai sake wani salo. Burinsa dai kada ya sanya mutane, kada ya sanya musulmi masu imani da Allah, mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam, su zan masu godiya ga Allah, ma'ana waɗanda suke kiyaye bautar Allah. Don haka ɗan uwa musulmi, ashe tunda mu riga mun san haka, da alƙawarin da abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa shi Iblis maƙiyinmu ne, kuma lalle mu ma mu riƙe shi maƙiyi, wallahi ba yadda za mu yi mu samu halal ɗin da yake tare da mu. Wannan buga daban-daban wanda a dalilinta ne har kafirai suke samun hanyoyin da za su tsangwame mu a duniya su yi mana duk abin da suke yi. Kaman yadda Imam Nahawi da jama'ar ya ambata, dukkan duniyar musulmi idan ka bi a hankali suke bi suna lalatawa. Wani abu da za ku kula wanda wata rana na zauna ni da kaina na yi tunani sai na fahimci wani abu. Tarihin musulunci ya fara daga Madina, nan ne daula ta farko. Daga baya zamanin Ali ibn Abi Talib, daula ta yi intiƙali sai ta tafi ƙasan Iraq, ya zauna a Kufa. Amma an sassamu rigingimu, kana daga baya kuma sai ta tashi a inda ta kafi sosai bayan an sami ittihadin kalima, shine a Dimashka. Bayan an yi a Dimashka sai ta dawo Baghdad, daulatul Abbasiyya. Sannan daga Baghdad da abu ya so mu rikicewa, an samu rigingimu na Mughals ta taru waye-waye, daula ta samu rikicewa, ta samu tashattuti, daga baya ta sake ƙarfafa, shine aka samu daula wacce take Uthmaniyya a ƙasar Turkiyya. Kana daga baya ba daula ce amma ta yi intisharin dama tun lokacin daular Umayya ta so mu kafawa Andalus, wani abu da ne la'akari da shi. Kun ga yadda musulunci ya tashi, daular musulunci daga Madina za mu iya cewa inda ta kafi sosai kuma shi ne a Dimashka. Daga Dimashka sai ta tafi ina? Sai ta tafi Iraki. Daga Iraki sai ta tafi ina? Sai ta tafi Istanbul kenan, daular Uthmaniyya. To kaga sai suka fara da daular Uthmaniyya, kamar shekara 100 da suka wuce suka rusa ta, suka sake zaunawa, suka karanci musulmai, suka rarraba su gutsun dan su samu damar yadda za su afka musu. Kana daga nan kuma sai da suka tabbatar wannan manufar ta yiwu, ina kuma suka tafi? Ai, inda daular ta tashi ta tafi Istanbul shine Iraki. Shine Iraki. Daular Abbasiyya sai suka je suka yi Iraki abin da suka yi. Daga ina ne ta tashi ta tafi Iraki? Daga Dimashka. Ba ku ga ta sake biyowa Dimashkan ba? Yanzu ina ya rage musu kenan. Sai a ce tushen ta ko? To yanzu magai sun so mu nuna wani shikashikai na iya shege a can. So ni kawai na yi tunani sai fahimci wani abu ba wai coincidence ba ne. Wani abu ne calculated suke yi, ta inda musuluncin ya tafi musu har ya ci ɓangaren Europe, saboda ita Istanbul ai ita Roman Empire ne, Romawa ne, Turawa ne, aka je aka ci su da yaƙi, musuluncin ya zauna a farfajiyarsu. Ta nan ne ko musuluncin ya tafi har central Europe, ya tafi wajen duk inda ya tafi a cikin Europe. To ba su biyo shi a hankali kuma har su tafi zuwa ga tushensa, wallahul musta'an. To me zai ba mu istiqama mai maganin wannan al'amari ɗan uwa musulmi? Shine komawa tauhidi da aka ambata. Ta yaya za mu samu daidaito? Ta yaya za mu samu mu koma tauhidi? Ta yaya rayuwarmu za ta koma mu kwatanta irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu? Domin an ce fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ku kamanta rayuwarsu ko da ba za ku zama irinsu ba, domin in kuka kamanta rayuwa irin tasu har kuka zama to kun kwaikwaye su, to kuma kun samu daraja. Ta yaya za mu kwaikwaye su? Ta yaya za mu samu daidaito? Wallahi ɗan uwa musulmi, sai mun yi ƙoƙari mun sa dariya mun tankaɗa rayuwarmu. idan kawai mun daukar mu a matsayin mu na musulmi ne to ba za a samu gyara ba shin yaya rayuwar mu take ta auratayya muna kwatantawa da irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu rayuwar mu ta aure shin abubuwan da muka sanya na kwamacala da yake hana matasa yin aure yake hana iyaye aurar da ƴaƴansu shin mun sa rariya mun tankade ko ku haka muke muna cewa mu musulmi ne ana claiming da baki amma kuma ba za a tabbaka yadda yake ba an karanta a zamanin sahab sa'id ibn al-musayyib a masallaci kawai ga bayan an gama darasi ya aurar da ƴarsa dirhami biyu kuma ya dauke ta da kanta da kansa da daddaren ya kai ta gida mun karanta a cikin wannan shin irin wannan din muna kwatantawa abinda ake ambata wani ukhuwa islamiyya mun ambata mun karanta an yi darasi akai shin muna tatbikin sa yadda ake kwatantawa Umar ibn Khattab Umar ibn Abdul Aziz da magabatansu Umar Abubakar Siddiq kai har ma da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jagoranci cikin al'umma da saukin kai da tausayawa da kulawa da jama'a da sauraron mutum koda a ce kaskantacce ne a cikin al'umma shin in an karanta kana tabbaka hakan muna samun lokacin da muke waiwaye a cikin yadda kasuwancin mu yake ashe in uwa musulmi dole sai mun sa rariya mun tankade mu watsar da tsakin in muka ci gaba da tafiya da tsakin muna cewa mu musulmai ne kawai muna ganin kaman mu mun samu istiqama ba ma zargin kanmu a cikin abin da muke aikatawa to kuwa ba za mu iya ganewa kuran mu ba ballanci za mu gyara in kuma ba mu gyara ba abin da ba ma san yana faruwa alƙawarin Allah ne manzansa ya faɗa cikin hadisai Allah ya faɗa cikin alƙur'ani da nassosi wajibi ne ƴan uwa musulmi mu zamanto muna dubawa muna waiwaye Allah subhanahu wataala ya ba mu shimfiɗa a kayan wannan akan muhasabatul nafs mu riƙa waiwaye muna duba kanmu Allah ya ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya
fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
الله سبحانه وتعالى أن قريب لي أنبت أمانا شيدي الله تعالى يمنى تلينينا شريعة كما يمنى تلي نأى الجنة يتي إن أنا سوى سيا منين زاء سيا دشي za a saya ne da nesantan abinda Allah ta'ala ya hana da yin abinda Allah ta'ala yake so da sadaukarwa domin addini ayan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi haka lokaci ba zai bayar dama a ambace su ba sil'a ta ubangiji sil'a ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaliya tana da tsada kuma Allah ya ambata cewa yayi ciniki da mu'minai da me yake ciniki sai ya faɗi siffofin da yake cinikin da su to dan haka ƴan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce fa amma man tagha duk wanda ya kangare ya kangara daga abinda Allah ta'ala ya tallata masa wa athara alhayatad dunya sai ya zabi rayuwar duniya in dai za a samu kuɗi ta kowace hanya ne ba ruwansa an ce haramun ne idan aikata kaza in shi bai dame shi ba in dai zai gamsar da zuciyarsa kowane abu zai iya aikatawa shi ba abin da ya dame shi da dokar Allah to matukar mutum yayi haka yayi tagawa wa atharal ayatad duniya ya zabi rayuwar duniya ya ki bin abin da Allah ta'ala ya ce ya ki karbar shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki tankade da rayuwa a rayuwarsa to Allah ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa wata jahima ita ce matattarar Allah kamar da sai wa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda ya ji fargaba na tsayuwa gaba ga Ubangijinsa a ranar alƙiyama cewa Allah ta'ala zai tsaida shi wallahi kowa a cikinmu sai an tsaida shi kowa sai Allah ta'ala ya tsaida shi sai an yi masa tambaya ko mun musuluncinka sai an ma tambaya to duk wanda ya ji tsoron saduwa da Ubangijinsa tsayuwar da zai yi gaba ga Allah man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa kun ji inda wajen yake wa naha an-nafsa anil hawa, ya hana ransa alhawa, menin alhawa. Abin da kake sha'awa, kowa akwai abin da yake sha'awa. Abinci ne ka gani sai kake sha'awa. A wajen mai sayarwa, ko ka ga abinci a ajiye kana sha'awa kuma kana jin yunwa, sai ka je ka dauka ka ci. Wani zai dauka kawai ya ci dan ba kowa a wajen. Kudi ne yake da bukata, kuma ga kudin a ajiye ya gansu, amma ba nasa bane. Wani in yana sha'awar kudin zai iya zuwa ya je ya dauka. Mace ce gashi ya ganta sun kebe da shi da ita, kuma yana da sha'awa irin ta ɗana miji, tana da sha'awa irin ta ya mace, amma ba matarsa bane. Wani zai iya zuwa ya aikata. To duk wanda ya hana kansa irin wannan sha'awa, sha'awan zuciya, abinda zuciyarka za ta kaga maka aikata, amma sai ya hana ta, ya ɗora ta akan ma'aunin shari'a, ya daidaita da abinda Allah ke so, ya daidaita da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai ya ga bai daidaita ba, sai ya ce duk yadda nake kaunar kuɗin nan, duk talauci na ba zan ɗauka yanda ba nawa ba, duk yadda nake son riba, duk yadda na daɗe ban sai da kayayyaki na ba, kullum jari na nake ci, amma ga riba ta zo mu, amma ta hanyar da Allah baya so, an ce riba ne, ba zan yadda ne wannan cinikin ba. Sai hana zuciyarsa akan abin da take sha'awa. To ma da mai tafi haka, Allah subhanahu wataala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa, shi kan aljanna ita ce matattararsa, ita ce makomarsa. To kun ga anan wajen da Allah ta'ala ce wa nahan nafsa anil hawa, al-hawa, al-hawa shi ne yake kaiwa al'umma musulmi kowane irin intirazi, kowane irin karkacewa, kowane irin lalacewa. Rashin fada da zuciya shi yake kaiwa musulmi haka. Duk wanda kaga yayi zalunci, duk wanda kaga ya aikata abinda Allah baya so, duk wanda kaga ya ki ya aikata abinda annabi ya umarni, ko da ko yana da damar aikatawa, wallahi san zuciya ne yasa yake aikata. In ya aikata abinda ba a so, san zuciya ne yasa ya aikata. Amma in kafi karfin zuciyarka, kafi karfin zuciyarka, ka tankwasa ta zuwa ga abinda Allah subhanahu wata'ala yake so, to insha Allah mutum ya samu tsira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi da ya inganta Imam Ahmad yake wa cikin Musnad ɗinsa daga Abu Barzah al-Aslami, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama akhsha alaikum شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبند نكي صورة يمكو شين شهوات الغي شعوه ما سكر كتد متندق أبند الله كيسو في بطونكم أدليل تكينكو وفروجكم أدليل فرجنكو سبو دزوتي تكي ciki da farji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lamunce mun cikinsa da farjinsa, na lamunce masa aljanna. Cikinka ba za ka yadda ka sanya abin da yake na haram ba, kenan ba za ka nemi haram ba. Me yasa ke neman kuɗi da bukata da shi? To ba za ka je ka nemo haram ba, balle har ka sa a cikinka, ka tsarkake hanyar samunka. Sannan farjinka ka kiyaye shi, ba za ka biya bukatar sha'awarka ba sai ta inda Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka. To wanda ya lamunce wannan, Allah mun ce masa aljanna, an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga annabi a wancan hadisi ya ce ina tsorace muku waɗannan abubuwa guda biyu, sai kuma ya ce wa mudillatil hawa, ababen da za su batar da ku na san zuciya, abubuwan da za su batar da ku. Malaman tarbiyya ne wa irin su Ibn Rajab, irin su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu, irin su Imam al-Ghazali, sun yi rubuce-rubuce na janibin tarbiyya mai yawa, wanda na ga Malam Ibrahim al-Madani tunda ya tsaya nan kashedi yake mun. Na so in dan tsakuro mana kadan daga cikin aqwazinsu, da ma na san lokacin zai cinye da wuri, da ban yi waccan shimfidar ba, saboda su waɗancan abubuwan da nake san na nusar a kayan nasu za su fi haskaka mana hanyoyin da za mu magance irin waɗannan ababe. Ala ayyi hali, abin da muka faɗa, Ubangiji Allah ta'ala ya tara mu a cikin lada, wanda muke kuskure kuma Ubangiji Allah ya gafarta mana. Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya ba mu iko na yi wa kanmu muhasaba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ دكتور مجدي بافا سليمان ازري babban limamin masallacin Ali bin Abi Talib dake Gandun Wambai GRA Azare Allah ya saka da alkhairi ɗan uwana